Sashen Hausa na muryar Amurka kuka kamo kan mitoci 24, 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad, ko kuma a kama shirye-shiryen namu kodayaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC. Ke muku marhaban laliya a shirinmu na wannan daren ranar Talata 3 ga watan Janairun shekara ta 2017. To, tsohon kwamishinan nan da kwanan baya ya aje aiki a Bauchi ya yi zargin cewa
gwamnati da jam'iyyar APC sun sana a gaba, har ma sun ce da ni da jama'a ta kashe mu.
To, sai dai bangaren na gwamnati ya ce
ba gaskiya bane, sakamakon shawaran da ya dauka na kashin kansa ba tare da ya tuntubi kuma fiyawa daga cikin magoya bayansa ba, shine sai hargitsi ya shiga tsakanin su.
Za a ji cewa a jihar Borno ana shirin wato samar da makarantu ma marayu musamman waɗanda ƴan Boko Haram suka kashe iyayensu. Yau za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan yadda gwamnati ta tafi da al'amura a shekara ta 2016 da kuma fatanku game da shekara ta 2017. Lambar da za a buga ita ce alamar tarawa 2-0-2-0-2-6-5-5. Yanzu kan sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Masu sauraro, barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. A yau Talata, ƴan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka sun dakatar da yunkurinsu na kawo ƙarshen ikon yin gaban kai na wani kwamitin ɗa'a da ladabtarwa a zamansu na farko a wannan shekarar. ‘Yan sa'o'i bayan da shugaba mai jiran gado Donald Trump ya caccaki wannan yunkurin na ɗaukan matakin. Ganin cewa akwai abubuwa da dama da ya kamata ‘yan majalisar su mai da hankali a kai, shin wai lallai ne sai sun mai da hankali kan rage ƙarfin kwamitin sa ido mai zaman kansa? Duk da hakan, san bai dace ba a matsayin abin da za su fi bashi fifiko, a cewar Trump a wani saƙon Twitter da ya rubuta bayan da ‘yan majalisar Republican suka gana a daren jiya Litinin don mai da sashen ɗa'a da ladabtarwan ƙarƙashin ikonsu a kwamitin ladabtarwa na majalisar. Trump ya ce abin da ya kamata ‘yan majalisar su mai da hankali a kai shi ne yin garan bawul a haraji da fannin lafiya da wasu abubuwan da dama da suka fi mahimmanci. Ya kuma yi kira gare su da su kawas da masu amfani da ƙarfin ikonsu don karkatar da al'amura a birnin Washington. Yin garan bawul a ofishin na ɗaya daga cikin dokokin da ke cikin kundin majalisar da ake sa ran kaɗa ƙuri'a a kai, yayin da aka rantsar da mambobin majalisar guda 438 don sabon wa'adin aiki na shekaru biyu. ‘Yan majalisa 119 ne suka amince a sauya sashen ofishin, yayin da 74 suka zaɓi akasin haka. Hakan na nuna cewa tsakanin wasu daga cikin ‘yan majalisar, ofishin mai zaman kansa bai yi masa daidai ba wajen cimma matsayar, yayin da ake bincike-binciken ƙorafe-ƙorafe daga jama'a akan wasu kurakurai.
Manyan ƙungiyoyin ‘yan tawayen ƙasar Siriya sun ce ba za su halarci ganawar farko ta neman hanyar samar da zaman lafiya da Rasha ke shiga tsakani da za a yi a cikin wannan watan a Kazakhstan, babban birnin Astana ba, da nuna ƙin amincewa da saɓa yarjejeniyar da aka cimma ‘yan kwanaki da ɓangaren gwamnati ya yi. Tare da farmaki da dakarun da gwamnati ke jagoranta suka kai a yankin Wadi Barada, unguwar da ‘yan tawaye ke riƙe da ita kusa da babban birnin ƙasar ta Siriya. ‘Yan bindigar kuma na kokawa a kan wasu manyan hare-hare ta sama a lardunan Hama da Idlib da kuma dannawar da gwamnati ke yi a gabas da unguwar Guta da ke Damascus. Dakatar da wannan ganawar ta janyo babban koma baya a kan zaman sulhu da Moscow ke jagoranta, wadda bata haɗa da ƙasashen yamma ba, amma ta ƙunshi manyan ɓangarorin soja mafi girma guda biyu, wato dakarun Free Syrian Army da kuma ƙungiyar Ja'ish Al-Fatah da kuma ake kira Army of Conquest.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafofin yada labarai a Turkiya sun nuna wani hoton bidiyon dan bindigar da ake zargin ya kashe mutane 39 a lokacin wani hari a ranar bikin sabuwar shekara a wani gidan rawa dake Istanbul. Ana tunanin mutumin ya dauki bidiyon ne daga na'urar daukar hoton wayar salular sa yayin da yake tafiya a dandalin Taksim na birnin Istanbul. Kuma ya kwashi tsawon lokaci yana kallon na'urar ta daukar hoto ba tare da ya furta wani abu ba. Babu dai tabbacin lokacin da mutumin ya dauki wannan bidiyon. A baya hukumomi sun nuna wani hoton mutumin mai dishi-dishi wanda na'urar daukar hoton ta dauka. Mataimakin Prime Minister Turkiya Numan Kurtulmuş ya faɗa manema labarai a ranar Litinin cewa an samu zanen yatsan mutumin da kuma muhimman kamannin sa. Ya kuma tabbatar da cewa yanzu haka ana tsare da mutane da dama waɗanda ake zargin suna da alaka da mummunan harin.
Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya yi wance kalli da sakon shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un wanda ya yi a lokacin jawabin sabuwar shekara da ke nuna cewa ta yi sojojin ƙasarsa su gwada makami mai linzami mai dogon zango da zai iya zuwa Amurka. Je Litini, Trump ya aiki da sako ta shafinsa na Twitter yana mai cewa ba fa za ta sabu ba. Trump kuma ya sake caccakar ƙasar China kamar yadda ya taɓa yi a baya akan gazawa wajen hana ƙasar Koriya ta Arewa da ke ƙawaye wato ƙawarta shirin ƙirƙiro makami mai linzami da kuma na nukiliya. Trump ya ce China ta sha karɓar maƙudan kuɗaɗe da dukiyoyi daga Amurka ta fannin kasuwancin da ta fi ƙaruwa da shi, amma ta ƙi taimakawa akan Koriya ta Arewar. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a Baucin Yakuba, yanda tsohon kwamishinan tattalin arziki da tsare-tsare Alhaji Shehu Barau Ningi ya kira taron manema labarai, inda ya zargi gwamnatin jihar da yunkurin halaka shi, zargin da gwamnatin ta ƙaryata. Abdulluhan Muhammad Gareka.
Tsohon kwamishinan ya bayyana haka ne a taron da ya gudanar a sakatariyar manema labarai a Bauchi.
Wato abin da ya faru na kira wannan taro na yan jarida saboda wato rayuwata tana cikin hatsari. Gwamnati da jam'iyyar APC sun sani a gaba har ma sun ce da ni da jama'a ta a kashe mu saboda ɗaya daga cikin wanda suka kawo mana hari da rana haka ya faɗa. Muna cikin taro ne wato taro ma wanda na keɓance shi. Wato kamar wani abu ne na ni da wa'ensu kawai mutanen da suka kawo min cappa na goyon baya na cewa sun ji daɗin sauka da nai daga mukami na. To muna cikin wannan taron kawai sai suka kawo mana hari. Biyu daga cikinsu mun san su, su suka fara isowa sanannu ne yaran gwamnati ne suka zo suka fara ihu ƙarya ne da wukake da sanduna suka zo suka faffasa motoci suka faffasa gilashin office din suka yi kan mutane suka daddaki wasu suka ji musu ciwo. To shine muka ga ya dace lallai jama'a su sani sakamakon barin aiki da nayi ga abin da gwamnati take yi.
Wasu matakai ne ka fara dauka hukumomin sun san ga halin da yake ciki?
Muka tafi headquarter ɗin sanda sun daddauki hotuna sannan mun samu lauyoyi za su kai magana kotu.
Sai dai kuma babban mai ba da shawara wa gwamnan jihar Bauchin a fannin labarai Comrade Sabo Muhammad ya ce ba gaskiya bane.
Abinda muka samu muka ji wanda kuma mun yadda da shi shine sakamakon shawaran da ya dauka na kashin kansa ya bar majalisan koli na jihar Bauchi a matsayin commissioner ba tare da ya tuntubi kuma fiyawa daga cikin magoya bayansa ba. To su ne suka zo wannan taro ya fara maganganu suka ce ba su yadda ba suna tawaye da abin da yi shine sai hargitsi ya shiga tsakanin su.
To amma akwai waɗanda yake sanannu wajen kare muradin gwamna suka zo wajen nan inda suka kai ga fasa motocinsu da majin Ronima ainihin mutanen da suka kawo masa ziyaran karfafa gwiwa daga das.
Ai ina faɗa maka sunan naki kan da su bayar kuma ba abinda ba da su faɗa ba tunda kaga ga halin da ya shiga yana fama ne yanda zai yi da magoya bayansa waɗanda suke nuna rashin jin daɗinsu.
Sun kai fa ƙara wajen hukumar 'yan sanda nan gaba ma sun ce za su je kotu ba ku da wani fargaba kai
to ai mulkin demokradiya ne yanzu sai a bar ƴan sanda su yi binciken su in kuma sun kai mu kotu sai mu hada gaban alkali
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria
to a gaida Abdulwahab nan musamman to yanzu kuma sai jihar Borno inda gwamnatin jihar ke shirin samar da makarantu ma marayu musamman ma waɗanda iyayensu suka mutu sanadiyar Boko Haram Haruna Dauda gare ka
Gwamnatin jihar Borno ta ce ta kashe naira biliyan 1 da miliyan 200 wajen sayan wasu rukunin gidaje mallakan babban bankin Najeriya wanda ake kira CBN Quarters a takaice da ce za ta mai da shi makarantar marayun da suka rasa iyayensu sakamakon rigingimin ayan kungiyar Boko Haram. Kwamishinan ma'aikatar ayyuka da sufuri na jihar Alhaji Adamu Lawan ne shida manema labarai a garin Maiduguri yace yanzu hakan gwamnatin ta riga ta kammala biyan rukunin waɗannan gidaje da kuma suke shirin kafa wannan makaranta don taimaka marayun da ayan kungiyar Boko Haram suka halaka iyayensu don su ma samu ilimin zamani da na addini kaman sauran ƴaƴan da ke tare da iyayensu kwamishinan yace za su kebe wani bangare a cikin waɗannan rukunin gidaje dan ya zama gidajen iyaye musamman ma matan da ke rike da waɗin waɗannan yara
an sai wannan wurin ne dan saboda mutanen da ba su da shi da kuma marayu yara da mata da suka rasa mazajin su a wurin a wannan yakin da ake ciki za a sa su a wuri a gina za a yi musu gini makaranta a ciki saboda ba za su samu su fita su je suna shan wahalan neman gidajen haya ba shi yasa gwamnati ta saya saboda ta ba mutanen nan da su da makarantun su duka a wannan yakin da ake ciki amma dai shi na wannan Central Bank of Nigeria an yi su ne an saye su ne da zaran za a bawa ya yara marayu da mata da suka rasa mazajin su a cikin wannan yakin za a sa su ciki an saye wannan gidan akan biliyan 1 da miliyan 200
kwamishinan ya kuma yi karin haske game da gyaran hanyar nan da tashi da garin Maiduguri har zuwa garin Gamborun Gala da kuma ta dangana da kasar Kamaru da yace yanzu aka so mu gyaran wannan hanyar da kuma sake gina wasu gadoji da ayan kungiyar Boko Haram din suka dinga karyawa. Adamu Lawan ya ce har yanzu akwai takaso zamani da suke gina a garin Bama wanda wannan rikici ya sa suka dakata amma yanzu hakan za su ci gaba da gudanar da wannan aikin. Kaga a cewar sa wannan kasuwa ce ta ƙasa da ƙasa. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida dan mutan biyu. Anjima kaɗan za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku kan yadda gwamnati ta tafi da al'amura a shekara ta 2016 da kuma fatan ku kan shekara ta 2017. Kafin nan a saurari wannan.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555 amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555
to bari mu fara da birnin Shehu Zaria wake kallaye a Zaria
to sunana Musa dake garin Kwangila Zaria
to muna sauraron ka
wato ni taimakon nake ma mai girma shugaban kasa shine dan Allah ana cikin yunwa ba kadan ba ya kamata a ce mai girma shugaban kasa a 2017 nan da muka shiga a daidaita farashi farashin kayayyaki su
to da alamar layin ka ya katse to har yanzu dai muna jihar Kaduna wake kallaye a Kaduna
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sunana Abubakar da afisari da malam cikin kare karamar hukumar ku.
To muna jin ka.
To abu dai da yake shi da yake fara shekara ta 2017 da take wuce to mu wannan fatan mu dai a wannan shekara ta 2017 Allah ya sa dukkan abin da hukumomi suke ainihin suke fada Allah ya sa ya tabbata muna ma gwamnati fatan alkhairi insha Allah mu yan kasa ma muta kyakkyawan da insha Allah za mu gida insha Allah kamar yadda suke fada mana
to Allah ya karba addu'ar ka har yanzu dai muna Kaduna din wake kallaye a Kaduna ilayo
dole su ka tuni al'amshi gaba
to malam Bello muna jin ka
to gaskiya Allah hayoyin da suke gane muna bukatar ne gobe Allah hayoyin ne gaskiya na gaba din daga aiwa ne ba a zale ga duk hanyar su lalace muna fata wannan karo ba ni Allah su a gyara mana wannan hayoyi gaba ɗaya hanyar uku ne gaba wata take biwa wallahi cikin daɗi mu abin da muka ta kira ubangiji Allah su a gyara mana wannan hanyoyi na hanyar lokaci kawai ne fata mu auna shi kan Allah ya sa muna gode
To dan Sokoto amma a Kaduna da fatan Allah za su ji ko da fatan Allah zai sa su ji wannan addu'a taka. To kamar yadda muka ce yau so muke mu ji ra'ayinku game da yadda gwamnati ta tafi da al'amura a shekara ta 2016 wato bara da kuma a shekara ta 2017 da muka shiga. Yau wato bari mu je mu birnin Shehu wake kallai a Sokoto. To wake kallai a Sokoto. To Alhaji Almusafa muna jinka. Na'am. To ci muka yi a menene ra'ayinka game da yadda gwamnati ta tafi da al'amura a shekara ta 2016 da kuma fatanka kan shekara ta 2017? To mun gode sosai bar mu za ku da amma kusa da Sokoton ake bi.
Ubangiji Allah ta ciwa Muhammadu Buhari akan mulki. Ina kira daga Arifa Ibrahim Muhammad da kusa da gidan. Hajiji ta shi laya.
To mun gode sosai da wannan takaitaccen ra'ayi naka. To kamar yadda muka ce wake kallai yawa to bari mu je mu yobe wake.
Ibrahim Muhammad ba.
To muna jin ka.
Eh dikte ra'ayi na ran shi ne kace gwamnati 2017 kuma wannan irin samun cigaba ne aka samu 2016 gaskiya din kaji ba ga shekara 2016 irin cigaba da aka samu musamman irin yaki da kun je Boko Haram da kuma irin harin da tattalin arziki kasa ya shiga kuma shi ga Muhammadu Buhari ya zama karin daga tattalin arziki kasa to muna hawa 2016 fadin da hankali ya ina 2017 fadin da hankali 2016 musamman dubare da kake taimaka mutane da 2500 da kuma ta san garaka doka an faru 2030 shirin muke wa Buhari fatan Allah ba shi da arziki da kuma karin taimako shi da muke shi san ta da Boko Haram ina da yarda dukkan lokacin da kuka tin bai ka tanku da shi lafiya.
To mu ma muna ansa ko mun gode kuma Allah ya ji addu'arka. Bari mu sake koma Baucin Yakubu wake kallai.
Sama'ila ya tsawa daga Bauchi karamar hukumar Ganjuwa.
To Sama'ila muna jinka.
Ibrahim ka almasi garba ina maka fatan alheri.
Kai ma haka.
Ina kira ga shugaban kasa mai adalci shugaba Baba Buhari da dole mu halin da muke ciki a Najeriya. Kamar wannan hali da muke ciki a yau ana sai da manja galantin manja a jin 1000 naira 3500 da wato 1015. A duba halin da muke ciki a tsofiya wata lokacin Najeriya wadanda suke tsata wannan gwamnati nasa ya dube su amma na abin da ya kamata a tsofiya matalakan Najeriya a dube mu ina kira da fatan zai kai da kunnan shugaba Baba Buhari.
To da fatan Baba Buhari zai ji wannan kira naka a bari mu je mu kuma Katsinan duku wake kallai a Katsina.
Ahmad babban mutum zai ka Katsina.
To muna jin ka Ahmad.
Muna fatan abin da zan ce shine muna fatan Allah ya kawo mana sauki cikin wannan shekarar ta 2017.
Shikenan? To Allah ya ji addu'arka. Bari mu je Sokoto mu kuma zuwa Sokoto. Wake kallai a Sokoto?
Bello Muhammad Ali.
To muna jinka.
A dama abin da nake fata so shekarar 2016 dai to Allah zai sanya alkhairi. Akwai nasarori sannan kuma akwai challenges na rayuwa. Fati adina muke fata ubangiji Allah ya sa irin albishir din da marigayi albani Allah ya gafarta mashi yayi mana Allah ya sa mu ci amfani shi Allah ya sa muna da rayuwa mu ga sakamakon wahalar da mun ga shawo inda an ka fito.
Amin. Bari mu za ku da zuwa Kebbi amma to muna jin ka waye na Kebbi? Mallam na Kebbi muna jin ka.
Yan cikin adoi kike gudun argun mulka gannan jihar Kebbi Najeriya.
Muna jin ka.
To Ibrahim kalma shi garba gaskiya muna yi wa shugaban kasa addu'a da al'ummar sa baki dai da kuma barkan mu da sabon shekara ta 2017. fata na Ibrahim Kalmashi Garba a yanzu mu ana saida buhun masara naira 12,000 da ɗan wani abu, buhuwa shi naira 13,000 tun kaka bai zai ko ina ba. Addu'ar da muke yi, Ubangiji Allah ya sa shugaban kasa ya taimaki al'ummar Najeriya mu fita cikin wanda kanje da muke ciki cikin 2017. Na gode Ibrahim Kalmashi Garba.
Mu ma mun gode, da fatan Babu Buhari zai ji kukan ka. Bari mu je mu kebewa in Yobe, wake kan layi a Yobe.
Kuna magana da Kashim wakil girgiri karamar hukumar Jakusko Yobe State Najeriya.
To muna jin ka.
Ina kira ga shugaba Buhari yanda ya kokari tattare da matakan tsaro da ya dauka a 2016. Kuma shigan mu 2017 in Allah ya yarda muna da kyakkyawan zato insha Allah, komai da komai zai zama daidai kuma komai zai tafi yanda ya kamata insha Allah. Muna masa addu'a Ubangiji Allah ya sa ya gama lafiya, kuma duka aniyar din nan da ya dauka Ubangiji Allah ya taya mai
amin. To bari mu je jihar Adama, wake kan layi a Adamawa.
A sunana Babayi Muhammad Arabo daga karamar hukumar Gombe a jihar Adamawa.
To Ahmad, muna jinka.
To abinda zan ce dangane da shekarar da ta wuce, hakika an tantara wasu ɗan kananan walhalu wanda kuma mun tabbata insha Allah gyara ne shugaban kasa Muhammadu Buhari yake yi. In Allah ya yarda, kuma muna fata wannan shekara wahalar da muka sha wanda ya wuce insha Allah, wannan insha Allah za mu samu sauki.
To da fatan Allah zai ji addu'arka. Bari mu koma Kaduna, wake kan layi a Kaduna.
Yawwa, to barkan ku da aiki, kuma an nemi ku wannan sabon shekara. Kuma sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Rajasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, muna jin ka.
To a duk abin da zamu faɗa ma mai girma shugaban ƙasa, kusan mun saurare shi ya mana albishir cewa lallai yadda yake wasu sun zaku suna har yanzu ba su ga ƙaho ba. Ya ce mu kwantar da hankalinmu ma za mu gasa. To Allah ya sa mu gasar nan a cike da koshi da kibanta a tashi lafiya.
To mu ma mun gode ka tashi lafiya. To mun gode ma kowannenku da ya bada gudunmawa, da waɗanda ma ba su samu zarafin bayyana ra'ayinsu ba. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. To yanzu kuma ga shiri na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Irin yadda ta kaya kenan a birnin Tawa, a ɗazu-ɗazun nan inda ya hayyaka ka na jihar Tawa ya lashe takobi karo na 38 na kokowar gargajiya na jamhuriyar Nijar. Ya dai kara ne a wasan ƙarshe da ya haɗa shi da ɗan tela na damagaram ko zandar. Kuma wasar ya ƙari a ɗan taƙaitaccen lokaci, inda shi hayyaka kan ya yi amfani da ƙarfin tuwo domin murje abokin karawarsa. Kuma daga nan sai ‘yan kallo suka ɓarke da sowa. Prime Minister Jamhuriyar Nijar da sauran mambobin gwamnati, haka da halartar Sanata Aliyu Maga Takardawa Mako, tsohon gwamnan jihar Sokoto, da gwamna mai ci yanzu Aminu Waziri Tambuwal, da sanatoci da suka fito daga jihohin Zamfara da Katsina, dukkansu sun halarci wannan kwamfalar ta sada zumunci tsakanin 'yan ƙasar Jamhuriyar Nijar, haka zalika ma da makwabtansu na tarayyar Najeriya. Prime Minister Jamhuriyar Nijar Birji Rafini da halarci wannan gasar ya yi dan takaitaccen jawabi.
Zan isar da sakon shugaban kasa Alhaji Muhammadu Isu. Sakon shi ne na farko, 'yan jihar Tawa da 'yan garin Tawa yana musu godiya saboda wannan kyakkyawan karbon muna gaida su.
A nasa ɓangare, sarki ‘yan kokowa na ɗan firanta da shi domin in ji ta bakinsa a bayan nasarar da ya samu ga ya hayyaka ka.
To lalle masha Allah, gaskiya hukuma akwai roƙon Allah, kuma gaskiya akwai training. Gaskiya alhamdulillah, bana saboda gaskiya mun samu wuri mun yi training yadda ya kamata. Duk kowa dai gaskiya, da in mutum ka zo ka ga wurin mun ga training sai mu ce alhamdulillah. Duk wanda zai sace gaskiya wannan wuri an yi aiki. Mun samu coach gaskiya sun ba mu haɗin kai gaskiya, ta har su an yi aiki yadda ya kamata. Sai mu ce alhamdulillah. a sai ta kokowa in ka samu roƙon Allah ga condition ga kuma kana da fizik kenan dai mutum shine gaba ga kishin kai ma ga kaukacin shi zaka
yanzu haka dai an kammala wannan karo na 38 na bana na kokowar gargajiya na takobi na ƙasa na jamhuriyar Niger a cikin jawabin sa na kammala wannan wasar ministan wasanni da matasa cewa da Kasum Muktar yayi albishir ga jahar Zandar da cewa ita ce za ta karbi karawar da za a yi ta 39 idan Allah ya kai mu a shekara ta baɗi a birnin Zandar. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Tawa a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da ke bayyana muku manufofin gwamnatin Amurka. A daukacin wannan lokaci na hutu, Amurka na duba matsalolin dukkanin fursunoni da aka gargame a duk fadin duniya da kuma iyalan da suka bari a baya. Labarin waɗannan mutane a cewar jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Powers na nuni kan irin fafutukar da iyalai da dama ke yi kan fursunonin siyasa waɗanda za su yi tarurrukan hutu da ‘yan uwansu a rufe a fursuna. Ɗaya daga cikin irin waɗannan mutane da ke rufe shine Ilham Toti, mamba a ƙungiyar Musulmi ta ‘yan ƙabilar Uyghur da ke China ko kuma Sin. Kafin a kama shi Ilham Toti, fitaccen farfesa ne a fannin tattalin arziki a Beijing Minzu University. Ya kuma kasance mai jajircewa akan duk wani abu da ya shafi 'yan kabilar ta Uyghur, musamman ta fannin kyautata dangantaka tsakanin gwamnatin China da 'yan kabilar ta Uyghur. A shekarar 2006, Toti ya bude wani shafin yanar gizo domin samar da dandalin tattaunawa kan fannin tattalin arziki da zamantakewa da abubuwan ci gaba da suka shafi 'yan kabilar Uyghur. Shafin nasa har ila yau yana fassara labarai daga harshen China zuwa harshen Uyghur. A watan Janairun shekarar 2014, aka kama Toti da wasu ɗalibansa su 7, inda hukumomin China suka zarge su da kafa wani gungun masu laifi da suke ƙoƙarin raba yankin Xinjiang daga China. A watan Satumba shekarar 2014, bayan da aka saurari ƙararsu a zama biyu, an yanke wa Toti hukuncin zaman gidan yari na iya tsawon rayuwarsa bisa laifin neman raba ƙasa. Hukuncin da aka yanke wa Toti na ɗaya daga cikin tsatsauran hukunci da aka taɓa yankewa wani mai fafutuka a 'yan shekarun nan, kuma hakan na zuwa ne a daidai lokacin da ake farma masu fafutuka a ƙarƙashin mulkin shugaba Xi Jinping. Da yawa daga cikin ɗalibansa an musu sassaucin hukunci bayan da aka wata shari'a da aka watsa a gidan talabijin. An dai yi wa Toti hukunci ne a Xinjiang mai nisan kilomita 2,000 daga birnin Beijing, inda anan iyalansa suke. Hakan kuma ya zamanto ya saka su cikin mawuyacin hali da kuma wuyar ganinsa na wani takaitaccen lokaci sau biyu cikin watanni biyu. Mr. Toti na daga cikin kaɗan daga cikin dubban waɗanda aka tsare su a duk faɗin duniya da kuma iyalansa da ke shan wahala. Jakadiyar Amurka Powers ta yi kira ga dukkan gwamnatoci da su saki waɗannan mutane domin suna da 'yancin su riƙe wata manufa a kuma so su, saboda haka ya kamata a sake su su koma gida. Wannan shine sharhin Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin ƙasar. Idan mai sauraron yana da wani tsokaci sai ya rubuta wasiƙa zuwa ga sharhin Amurka, VOA Washington DC 20237 USA. Za kuma iya ziyartar sauran sharhin da muka gabatar a baya a VOA Editorials a shafin VOA na www.voanews.com/editorials.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labarai amma a takaice.
A yau Talata, 'yan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka sun dakatar da yunkurinsu na kawo ƙarshen ikon yin gaban kai na wani kwamitin ɗa'a da ladabtarwa a zamansu na farko a wannan shekarar, 'yan sa'o'i bayan da shugaba mai jiran gado Donald Trump ya caccaki wannan yunkurin na ɗaukar matakin. Manyan ƙungiyoyin 'yan tawayen ƙasar Siriya sun ce ba za su halarci ganawar farko ta neman hanyar samar da zaman lafiya da Rasha ke shiga tsakani da za a yi a cikin wannan watan a Kazakhstan, babban birnin Astana ba, domin ƙin amincewa da saɓa yarjejeniyar 'yan kwanakin da aka cimma da ɓangaren gwamnati ya yi. Kafofin yaɗa labarai a Turkiyya sun nuna wani hoton bidiyon ɗan bindigar da ake zargin ya kashe mutane 39 a lokacin wani hari a ranar bikin sabuwar shekara a wani gidan rawa da ke Istanbul.
To jama'a, da takaitattu labarai muka kawo ƙarshen wannan shirin, sai kuma can da safi idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Maryam Dauda da Tattaya na gabatar da shirin, da Saida Hamdun wacce ce ta haɗa mana sautin da injiniya Musulman Altarwali, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu.